Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za ku iya jin mu a kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafin mu na sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Daula Salim.
Duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yakan yi dubi ne akan kiwon lafiya, inda yau ma 21 ga watan Fabrairun shekarar 2019 shirin namu zai yi magana ne akan ciwon cutar kyanda. Gaskiya abin da yasa ake samun matsala mafi akasari iyaye ba sa jurewa har a kai ga wannan watan da ake zuwa a yi rigakafin ita kyanda.
Kare haka yake Zara, kin san kwanan nan ne hukumar lafiya ta duniya ta fito da wani sabon rahoto da ya nuna yadda wannan cutar ke ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma, wanda ya zama to abun mamaki ganin yadda za a iya kawar da wannan cutar ta hanyar rigakafi kadai, wanda tun shekaru 50 da suka wuce aka samar da shi kuma kyauta ake bada shi a duk asibitocin gwamnatin kasashen mu na Afirka. Amma dai wakilin sashen Hausa Hawa Umar ta tuntubi jama'a domin jin me suka sani game da rigakafin kyanda, sannan za mu ga to likita daga nan Amurka domin yayi mana ƙarin bayani akan cutar kyanda.
Ku kanku masu sauraro, za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar mu ita ce 1-200-220-5255. Kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus kenan. Amma kafin mu je nan, bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce shin ko kun san da cewa cutar kyanda na ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Sammu ta farko a yau ta fito ne daga Kininu Sani misali, inda yake cewa salam yau da gobe, hakika cutar kyanda cuta ce mai matukar hadari ga rayuwar dan adam. Fatan mu dai Allah ya kara kare mu daga kamuwa da ita,
amin. Sai Bashar Kansila mai tukunya derin daji jihar Kebbi, inda yace salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Ko shakka babu, cutar kyanda na ci gaba da barazana ga al'umma, musamman ga mazauna karkara. Muna addu'ar Allah ka yi mana katangar karfi, amin.
To sai Umar Lawal dan Fulani cewa ya kamata gwamnatocin kasashen da wannan cuta ta yi kamari su gaggauta maida hankalin su akan ganin yadda za a yi a kawar da karshen wannan cutar.
Sai Prince Usaini Mika dan masanin Rijau, inda yace hakika cutar kyanda tana matukar illa ga rayuwar dan adam musamman kananan yara, saboda haka muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen ta, amin.
To sai Arma Ya'u Hussein da Shafi'u Husaini, inda suke cewa salam yau da gobe, fatan alkhairi gare ku. Tabbas cutar kyanda cuta ce mai matukar barazana ga rayuwar al'umma, sai dai mu yi addu'a Allah Ubangiji ya mana katanga karfe da ita ku tashi lafiya.
Sai Iliya mai kanti garki, inda yace assalamu yau da gobe, tabbas cutar kyanda tana dada yin kamari, Allah yayi mana garkuwa da ita, amin.
To sai Haris Alkanawi goran maji tare da Haris A Adam goran maji, inda suke cewa yau da gobe ikon Allah. To da farko dai muna miƙa gaisuwa
ta musamman da fatan alkhairi gare ku sannan a ƙarshe muna addu'a Allah Ubangiji yi mana kariya daga dukkan miyagun cututtuka wannan zamanin
sai ado salati 10 ga annabi rijau inda yace assalam filin yau da gobe mai dimbin falala da tarin albarka hakika ni ko na san cewa cutar kenda na ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma domin ita ce silar rasuwar dan uwana Muhammadu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta a doran ƙasa kamar yadda ka kawo mana ƙarshen cutar kurkunu a doran ƙasa dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ji kan Muhammadu
to amin ya rabbi sai Mansur Babauru na fada jihar Bauchi jihar Gombe inda yake cewa salamu yau da gobe da fatan alkhairi gare ku dan Allah ina so ku tambayan min likita shin wai mutun yana dauke idan mutun na dauke da wannan cutar idan kai mu'amala da shi zaka iya kamuwa da ita to Mansur muna likita na nan zuwa zaka in kana sauraron mu an jima sai ka lalubo mu domin kai tambayar ka ga likita
sai Muhammad dan Budam Shani Allah ya sa na faɗi sunan nan daidai inda yace yau da gobe ikon Allah hakika cutar kenda ta zama annoba a tsakanin jama'a ganin yadda jama'a suke fama da shi fatan mu dai Allah ya mana katanga karfe tsakanin mu da cututtuka yau da gobe mu kwana lafiya
to mun gode sai Adamu Muhammad mai nasara inda yake cewa yau da gobe ai wallahi cutar kenda muguwar cuta ce mai kisa kuma abun bakin ciki ma shine mutane da yawa basu san wannan cutar ba kuma alamominta shi yasa muka gayyato likita domin duk ya wayar mana da kai akan wannan cutar kam
haka ne sai sako daga Abdul Aziz Ibrahim Galadanci inda yace da fatan dai Allah ya kawo mana saukin wannan cututtuka na zamani
to sai Awam Mahmud Dumba'a ne jarto Allah sarrafa faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa to muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar a nahiyar Afirka
sakon mu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Yakanaji Bauchi inda yace yau da gobe hakika wannan cutar tana da matukar hadari ga al'umma da fatan Allah ya kawo sauki
to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni Wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar daga Abuja ta tambayi jama'a akan cutar kenda.
To suna na dai Adamu Suleiman Jakusko.
Shin ka san muhimmancin rigakafin cutar kenda?
Eh kwarai na san muhimmanci domin ni ne zan gaya miki muhimmancin shi. Ni dai a lokacin da nake yaro na taba yin shi. To amma kuma tun daga lokacin na dauki darasi mai zurfin gaske saboda tun lokacin da Allah ya bani iyali sai ya kasance a duk lokacin da iyali na take da juna biyu za ta je asibiti bayan ta gama gwaje-gwajen su har ta aihu za ta bi duk wa'annan sharadan na alluran rigakafi duka har sai ta gama a ƙarshe ma har a ba su certificate duka ƴaƴana kowanne sai an mishi rigakafin nan daga mataki na farko har zuwa ƙarshe har asibitin ma su ba su certificate wanda ya tabbatar da cewa sun gama duka rigakafin da ya kamata a yi kuma cikin yardan Allah Allah yana kiyayewa ni dai har yanzu cikin ƴaƴana ba wanda ya taba yi
zaka ga wani magidancin bebarin a yi wa ƴaƴansa rigakafin ma kowace cuta shin ka taba kaga bambanci tsakanin yaranka da suke karban rigakafi da kuma wasu yaran
Eh gaskiya akwai bambanci sosai watan bambancin da nake gani ko wajajen kuzari da kuma lafiya zaki ga bambanci tsakanin su da yaran da ba sa rigakafi sabila da abin da yasa na gaya miki haka zaki ga wasu yaran sai ki ga wani jikin shi da kuraje a wani zaki ganshi da katan ciki wani dai zaki ganshi dai da wani cuta kuma a koda yaushe mukan jawo hankalin irin makotan mu da ba sa son wannan abu mu gaya musu domin ya faru da wani abokin mu makocin mu ne kuma matarsa ta tashi za ta aihu bata taba zuwa awu ba ya rasa yanda zai yi da ransa kuma aihuwan ya zo mishi da matsala to kin ga irin wa'annan dama su ba su yadda ma da irin wannan ba in kai magana sai su ce maka wai ai akwai wasu magunguna a ciki alhalin idan ka je asibitin nan zaka samu ga musulmi ga krista ga bahaushe ga inyamuri ga bayarabe da kowa a layi ana mishi wannan abun to ina za a saka wani magani ya cutar da kabila guda
sunana Happy
madam Happy kin san muhimmancin rigakafin cutar bakon dauro
eh na sani anawa sanuwa shine a yanda mu ba ma kula da yaran mu da tafiya asibiti wani lokaci yaro na ciwo ba za mu doke mataki a cikin lokaci ba sai abu ya kai inda yaro zai kwantar tukuna ya kai inda yaro ma zai lallace kame mu tashi mu doke mataki. So ni a nawa ganewa shine ya kamata mu mata haihuwa mu tashi mu dage da su mazajen mu da muke zama tare da su su zama mu masu goyon baya kowanne lokaci duk abin da yake tafiya a cikin ta manufan yaran da mun haihu ya kamata sai mu tashi a tsaye don mu gan mun cire da wannan cuta a cikin jukunansu.
Shin yaranki sun karbi wannan rigakafi?
Kam lokacin da na haife yara na asibiti kam gaskiya sun karba wannan rigakafi kuma da sun karba rigakafi din nan har yau har gobe sai dai dan yaro ya yi ciwon kai shine na san da cewa zan nema magani amma kam ta magana irin ya kwanta da yawan dagan ja asibiti bai faru ba.
Sunana Umar El Faruk Ahmad mai sharhi karan al'amura a Abuja Nigeria.
Shin ka san muhimmancin rigakafin bakon dauro?
Kware ko ni na san muhimmancin rigakafin bakon dauro domin an mantin na yaro sama da shekaru 30 da wani abu kuma akalla na ga amfanin ta tunda har na girma na kawo yanzu na da shekaru 40 ban da wannan cuta kuma ƴaƴana ma ina kokarin duk sanda aka shelanta za a yi musu wannan rigakafi ina kai su a yi musu saboda na ga amfanin sa kuma ko yanzu akwai wannan sheda na alluran da aka yi min na wancan lokaci duk da wasu na kushewa akan yana da illoli wasu su ma danganta da haihuwa da sauransu to gashi sama da shekaru 30 kuma an min yau kusan shekara na 5 da yin aure na kuma samu karuwa kinga bana tunanin akwai wani illa dangane da wannan allura illa iyaka mutane su mai da hankali akan karban sa musamman idan aka kwarmata za a bada shi.
Sunana Ngozi, kin san muhimmancin rigakafin ciwon bakon dauro?
Na sani. Muhimmancin shi shine mata su dinga kai yaran su asibiti domin alluran rigakafi. Saboda wannan ciwo ne wanda yana bata yara sosai, yana kan sa yaro kar yaro ya ji kunne ko kuma kar yaro ya ganguri. A the early stage ya kamata a kai yaro din nan asibiti a yi mishi wannan allura din domin bature sun ce prevention is better than cure. Kuma a wannan zarafi din na kira mazaje, mazajen mu su dinga mana taimako da kuɗi kuma da advice domin mun ce musu su taimake mu da kuɗi mu kai yaran nan asibiti kar su ce wai ba su da shi domin ko a asibiti in mutum ya je aihuwa ana kan ce wai a wannan lokacin zuwa wannan lokacin a dinga kawo yaro saboda wannan alluran rigakafi din. Ma alluran rigakafi din nan yana da kyau a yi ma yaro tun yaron bai san komai ba kuma tun yaron ko yayi girma ma akwai stage da zai kai sa dana mishi wannan allura din shine magana nawa. Ina kai su ana ba su wannan allura din kuma wadansu asibiti din ana dan karba dan canji a ba da wannan allura din kuma a asibitin gwamnati ba sa cika karba kudin wannan allura din shi yasa yana da kyau a dinga kai yaro a yi mishi wannan allura din.
Da farko dai sunana Fatima Abdullahi Nuhu. To gaskiya na san cutar kyanda kan sosai. Wato ciwo ne wanda za a ce mafi akasari dai yara sun fi yin shi. Duk wani yaro zaki ga dai a tasowar sa sai yayi wannan ciwo na kyanda.
Shin kin san muhimmancin rigakafin wannan cutar?
Gaskiya rigakafin ba ma kyanda ba rigakafin ma kowane ciwo gaskiya yana da amfani. Tunda kowane ciwo kafin ya kama mutum zaki ji an ce ga rigakafin shi. To in har mutum kuma ya samu ya bi zaki ga abin dai da yardar Allah sai kiga an tsallake. Amma gaskiya idan ba a yi rigakafin ba akwai matsala. Gwara dai a dinga daurewa ana yin rigakafin.
To kin taba cin karo da wanda bai yi rigakafin cutar kyanda ba ko kuma kika ganshi yana kyandar sakamakon rashin yin rigakafi?
To kin san kamar ita yanzu kyanda mafi akasari zaki ga yaran mu sun fiye. Akwai wasu yan watanni da yara suke kaiwa ake musu ita allurar rigakafin kyanda. Tun daga haihuwar yaro akwai wasu allurai da ake yi ake zuwa ana yin su akwai kaman za a iya cewa na wata daya akwai haka dai ka'idojin alluran suke to duka na rigakafi ne. To ana so iyaye su dinga daurewa in har aka fara ma yara wannan alluran gaskiya abin da yasa ake sa matsala mafi akasari iyaye ba sa jurewa har akai ga wannan watan da ake zuwa a yi rigakafin ita kyanda. To sai kiga an kyala yaro sai kiji ana ke ni na gaji kawai da alluran nan ba kuma ya Allah ne yake karewa. to gaskiya kafin Allah ya kare ka kai ma fa sai ka kare kanka, to shine zaki ga yaran mu suna ta wahala. Kuma dai kamar yadda naji an ce idan ma ba a yi da yarinta ba zaki ga ko bayan girma ne sai ka yi shi wannan ciwo.
Shin kin taba cin karo da yaran da yake fama da wannan cuta ta kenda sakamakon rashin yin rigakafi?
Kwarai sosai kuwa akwai yara da dama da zaki ga kuma suna ciwon, kuma idan kika tambayi iyayen zaki ta sun ce ba su musu wannan allurar rigakafi ba.
Kin ga ta haifar masa?
Gaskiya illa sosai, saboda zaki ga gaba daya zaki ga ta kashe ma yaro karfin jikin shi. Farko zaki ga yaro ya fara kamar irin da kaman a ce zazzabi, zaki ga kuma yaro idan shi yayi kamar irin yana ciwo, ya zaki ga yana kwantsa-kwantsa. Daga karshe kuma zaki ga ta feso da wani abu a jikin yaro kamar irin borin jini, haka zaki ga jikin yaro dai yayi ya tashi. To wasu yaran ma naji an ce har kurmantar da su take. Gaskiya tana da illa sosai.
To madalla, yanzu kai tsaye ta waya muna tare da ƙwararren likita Dr. Mustapha Munir daga jihar Pennsylvania ta Amurka. Sannan ba jimawa za mu fara da amsa wayoyinku. Lambar mu ita ce 1-200-220-5255. Kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus.
Dr. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da shigowa cikin shirin namu na yau.
Yawwa, barka ku dai.
Yawwa. To, dakta, yau muna magana ne kan ciwon kyanda wato measles a Turanci.
Na'am. To, ne ai na kuka tsaya ana ku bayani na ciwon kyanda ne kuke so?
To, dakta, muna son ka mana bayani ne tun daga farko, mecece wannan cutar, me ke kawo ta, kuma wace hanyoyi za a bi a kare kai daga kamuwa daga wannan cuta?
Wato ita cutar kyanda ciwo ne kusan da kowace uwa ta san alamanta, ko asibiti ana cewa idan duk wadda ta zo ta ce ma danta na kyanda, to da gaske to kyanda ce. Kwayan cuta ne na virus da yake kama yaran da suke kaman watannin yayi, kaman shekara ɗaya kenan zuwa shekara biyu, akasari dai zuwa ƙasa da shekara biyar. Akwai sanannun alamominta wanda sun hada da mura mai zafi, in aka yi mura, in yaro ya mura mai zafi sai wannan kuraje da a jiki su feso, wanda na kyanda masu kama da borin jini, sai kuma kwantsa a ido da kuma dai yawan laulayi. Wato a yanzu tsari da muke da shi na kiwon lafiya, duk inda aka ga cutar kyanda alama ce ta cewa an samu gazawa wajen yin allurar rigakafi a wannan al'umma, saboda akwai allurar kyanda da ake wacce tana da matukar amfani wajen kariya. Ana yin wannan allura ne a wata tara. To abin da muka ci gani a asibiti shine idan uwa ɗanta ya yi wata shida ta ganshi da kumari ya ɗan fara rarrafe da ƙarfin jiki, sai iyaye mata da kuma mazan ma su dinga ganin to menene a ɗauki yaro a kai shi asibiti ko yarinya, sai a ga kaman to ai da ƙarfin jikinsa. To daidai wannan lokaci kyanda tana shiga daidai lokacin kuma da ake ƙoƙarin yaye yara. Sannan illarta ita ce ko wannan kurajen sun tafi, ko wannan alamun ko da an je ma asibiti abin, to tana kashe karfin garkuwar jiki da kumari na yara. Sai ya zama duk wanda ya yi kyanda zai ɗau wani dogon lokaci ko bayan kyanda ta tafi yana ta laulayi, yau wannan gobe wancan, da karfin jiki cikinsa zai saki ya zama ba shi da kwarin da zai dinga kaman sarrafa abinci yadda ya kamata. To wannan kuma sai ya ba da dama da duk cututtuka da rashin kumari da rashin karfi da rashin lafiya ta yawa a wannan jaririn. A cikin illolin wannan cuta ta kyanda da ake gani ba wai fa kawai wannan kurajen ba ne, za su wannan matsala ciwon ido zai iya hassara ido, wani lokacin zai iya janyo kurmancewa a sakun ji. Sau da yawa kuma akwai illa da yake yi wa kwakwalwa wanda ba za a gani ba, yana rage sai ya zama duk yaran da ya kyanda karfin lafiyar kwakwalwar shi da kaman basirar shi tana dakushewa, yana dakushe basira da dakushe kwakwalwa. Kun ga wannan yanzu a zamani da ake na kaman harkar ilimi na boko da na musulunci da na zamani, kaga ai ma yaro illa tun bai san bai yi wayo ba, zai zama cewa basirarsa da kwakwalwarsa ta dakushe. Duk wannan za a iya gudunsa idan an riƙe allurar rigakafi. Saboda haka alamun kyanda kusan kowa ya san su, amma duk inda ka ga wannan alamun to an fi samu gazawa kenan. Wato ita kyanda ba a so ma a ganta, duk inda aka riga aka fara ganin alamunta to gaskiya sai mu duba da kyau mu ga cewa an gyara allurar rigakafi. Rigakafi duk na waɗannan cututtuka kyanda da na sauran cututtuka kyauta ake yin su, ba a biya duk asibitin gwamnati da duk asibiti na daga nan unguwanni zuwa na ƙananan hukumomi zuwa na jiha zuwa na wurin tarayya suna da ranar da suke allura. Sai iyaye su kula su tambaya su ji ranar da ake su dinga kai ƴaƴansu ana musu. Sannan idan aka gaza ba a samu an yi allura ba alamar wannan cuta ta bayyana, ko kuma wani lokacin kafin lokacin allura wani da ɗansa bai mishi allurar rigakafi ba har ya kai shekara biyu, to fa kai ɗanka da yake wata takwas kana shirin kai shi rigakafi wata tara zai fa iya samun haka. Wato idan makocinka bai wa ƴaƴan shi rigakafi ba, wai kawai ƴaƴansa yake sawa a haɗari ba, ya sa kai ma ƴaƴanka ƙanana, saboda duk wanda bai kai wata tara ba shi ma zai iya ɗauka, amma ba zai ɗauka ba sai har wani na kusa da shi wanda ya kai a yi masa rigakafi ya ƙi ya je ya yi rigakafi. Wato sai makocinka ya guji rigakafi sannan sai ya sa ma ɗanka, ko kuma kai ka guji rigakafi ƴaƴanka da suke shekara biyu shekara uku da suke wayo suke yawo a gari za su je inda za su ɗauko wannan ciwon su kawo ma gida.
To likita kada in katse ka, idan yaro ya wuce shekara biyar bai iya kamuwa da wannan cutar kenan kwata-kwata?
A'a, ba maganar ai yawanci bayanin da ake cewa cutar ta fi ƙarfi a nan, amma babu wani shekara ko wani abin nan, duk girman mutum inda har ba a yi masa wannan allurar rigakafi ba, ko da babba ne komin shekarunsa zai iya kamuwa da wannan ciwo na ƙyanda. So a cikin biyu, ko dai a ma rigakafi ko kuma kai ciwa, in har nan abu biyun ɗaya bai samu ba to za ka kama da shi. In ka taɓa yi a baya to gaba ba lallai ka sake yi ba, amma in ba ka taɓa yi ba kuma ba a yi ma rigakafi ba komin shekarunka kana cikin haɗarin kamuwa da shi.
To likita, bari mu zo ga shi ta kanta ciwon, kamar waɗanda ba su samu sun yi rigakafin ba suka kamu da wannan cuta, akwai hanyoyin da za su bi ana warke wannan cuta, kuma me ya kamata su yi ga wanda ya tashi yau ya ga ɗan shi ya kamu da ciwon ƙyanda, me ya kamata ya yi a matsayin shi na iyaye?
To na farko shine kada mutane su ga dan ana ganin ciwo da yawa ce ai ƙyanda ce bari a zauna a gida, to kuskure na farko kenan. Matakin farko shine a nemi magani kuma a tsaya kan maganin, saboda ƙyanda da ake ganinta kamar an rena ta tana kisa, tana kurmantarwa a dakushe basira, tana sa laulayi ta ga abin shine a ce menene, mutum yaro ya ki girma ya kasa kumari, duk sa'o'insa sun wuce shi, ko da wannan ƙurajen da abubuwa da suka bayyana na ƙyanda suka masu fin tafi. So duk wannan abubuwan idan mutum ya je asibiti za a ba da maganin cutar da kuma sinadarai masu gina jiki da za su maganin wannan laulayin, musamman sinadarin vitamin A da zinc wanda za su ƙara ƙwarin jiki sai maganin wannan laulayin, wanda ko da ƙyandar ta fita wannan laulayin ba lallai ya fita ba sai an tsaya da magani, sai an kula da duk wanda har aka samu tsautsayi ko sakaci da ya ƙyanda, to sai an kula da bashi abinci masu gina jiki fiye da wanda ma bai wannan ci, saboda kada wannan laulayin da rashin kwarin jiki ya kassara shi.
To likita, mun dan fara samun wayoyi, bari mu fara ansawa mu ci. Ga wani kira nan daga Kwara, bari mu ci tambayar da suke da shi. Assalamu alaikum, wake kan layi daga Kwara.
Ana alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba, Dina mai blouse.
To Malam Bello, ga likitanin kai tsaye yana sauraron ka.
Yanzu na ni kunna radio dai ban ji cikakken bayani ba, amma na ji dai ana magana kawa ciwon kanda. To ni tambaya ta daga shi ba sauraron ka daga farko ba shine nake wannan wai cuta musamman ma tana da rigakafi ko kuma menene alamomin wannan cuta ko kuma wata kariya ce jama'a za su yi domin su guje ga kamo wannan cuta, ita ce tambaya ta.
To likita.
Yawwa, to ai duk da na faɗa ina so da ma an kuma nanatawa ana allurar rigakafin cutar da a wata tara ko lafiyan yaro ko mun kumarinsa a daure wannan wata tara suna yi a wannan rigakafin da ake na sauran cututtuka a haihuwa sati biyu da sati shida wata uku duka wannan akwai su, amma na kyanda sai a wata tara ake yi. To wannan in aka je wannan shine babban matakin kariya, kuma alamominta zazzabi mai zafi, mura mai zafi, sai wannan kuraje da suke fitowa da rufe jikin mutum gaba daya wanda za su fito daga kai har kafa, sannan wannan kuraje za su wani lokaci sau da yawa za su fito har cikin baki, akwai su za su zama ko ina a jiki, sannan kuma ido ya ja wani lokacin ya yi kwanta. Sune dai manyan alamu.
To ga kira nan daga Niger. Assalamu alaikum.
Amu alaikum salam.
Yawwa, wake kan layi?
Ibrahim yankin Gula a garin Mai Gode a Kimba.
To Mallam Ibrahim, likita na sauraron ka.
To tambayar da nake ma likita ya taimaka ya gaya mana wani magani wanda za mu rika samu cikin sauki idan Allah ya hukunci wannan cuta ta kama yara.
To gaskiya babban magani shine abin da yafi magani shine rigakafi. Rigakafi yafi magani duk inda a wajen ciwon lafiya yake ko asibiti ko ɗakin shan magani wanda ya kusa da ku na hukuma, mutum ya tambaya yaushe ne ranar rigakafi. Sau da yawa yawancin asibitoci suna sa ko ranar Laraba, wasu su sa ranar Litinin, akwai ranar da ake allura. Shi ne mu kai yaranmu ƙanana wanda yake da ƴaƴa ƙanana ƴan ƙasa da shekara biyar ya ware lokaci a kai su, kuma a daure a taimaka wa iyaye mata a ƙarfafa musu gwiwa. Mota ba da ƙarfin gwiwa a jiɗin saboda sau da yawa sai da izini na iyaye maza, sai kuma da taimakonsu da ƙwarin gwiwarsu zai zama iyaye mata sun kai ‘ya’ya asibiti. Saboda haka iyaye maza ba da izini su ba da ƙarfin gwiwa su ba da
tallafi. Likita, ga wannan jama'an line yana da wani iri ga wani waya nan daga Bauchi. Wa alaikum salam.
Sadiq Daula, barkanku da aiki.
Barka ka dai, wake magana?
Kuna magana da Kadora Diga ga dan Fulani Wardi, ɗaya daga cikin ƴan kungiyar da alkhairi muka zore shi jihar Bauchi.
To barka da shigowa Mallam Kadora, ga likita nan na sauraron ka.
Yawwa, to tambayan da zan yi wa likita, kamar wannan cutar da ake faɗa mu sai ya kamu, sai a gane ya kamu da ita.
To alamar ta farko shi ne zazzabi mai zafi da mura, musamman ta hanci ta baki da zazzafan zazzabi. Duk wanda yake da zazzabi mai, duk yaron da zazzabi mai zafi ya kama shi, dama ya kamata a kai shi asibiti. Sai idan zazzabin nan bayan kwana biyu zuwa uku wannan zazzabin sai ya kwakwalaje su fito a baki da ido da ƙo'ina a jikin yaro, wanda za su yi kamun ana cewa suna da kama da burin jini, wato ƙo'raje da za su fito jaji-jaji haka baki-baki duk su rufe ko'ina a jikin yara.
To likita, ai ina jin wannan bayanin ya wadatar, sai dai kuma a ci gaba da faɗakarwa don ku je rigakafin, shi ne babban magani. An ce rigakafi ya fi magani, kuma in kunne ya ji jiki ya tsira. lokaci yayi halin shi. Mun gode kwarai, Allah ya saka da alheri. A madadin Daniel Brown da Zara Aminu Fage, ne Daula Salim nake cewa mu huta lafiya. Wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jike dinkin su fita share.